Kundayen guda biyu na dauke da rahotanni ne daga shekara 2017 zuwa 2018 da suka hada da yadda hukumomi irin su EFCC da ICPC suka gudanar da ayyukansu kamar yadda ƴan jaridun kasar suka wallafa. Kungiyoyin da suka yi wannan kundi sun ce sun hada waɗannan kundayen rahotannin ne domin taimakawa kasar ta samu nasarar yaki da cin hanci da rashawa. Musa Adamu dan jarida ne a Najeriya. Ko ya yake kallon wannan yunkuri da kungiyoyin Sislag da gidauniyar Makato suka yi ga amsar da bayar?
Abin da kenan shine ba yau ƴan jarida suke kokarin taimakon kasa ko taimakon gwamnati a yaki da cin hanci ba. Amma kama abin da ke faru shine ba ta yawan tasiri. Rahotannin da muke doka ba ta yawan tasiri. Kaman wayanda Allah ya sa haƙin gudanar da kasan nan ko gudanar da arzikin kasan nan na kansu. Kaman sun sa bunnan ruwa sun sha ne abun kaman ba ya damu su kuma amma ba za mu kiyale ba wannan aikin mu ne za mu ci gaba da yin abun da za mu yi da tunanin tarana Allah zai sa su gane abun da suke yi ba taimakon kasa suke yi ba kuma su daina
ganin cewa waɗannan rahotannin suna tunatarwa gwamnati ne da al'umman kasa muhimmancin hada hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa domin kasa ta samu ci gaba. Na nemi in san matakan da kungiyar Sislag za ta bi wajen cimma burin haka. Awul Musa Rabi Sanjani shine shugaban Sislag.
Babban abin da muke so mu ci ma shine yawanci irin matsalolin da ake samu na cin hanci da rashawa da saka dokokin Najeriya suna cikin wannan rahoto, saboda haka muna sa ran National Assembly wato majalisa za ta amfani da wannan rahoto don ta aikin ta don ta tabbatar da kan cewa cin hanci da rashawa an rage shi a Najeriya.
Sai dai ga Alhaji Aminu Maji Daɗi, shugaban kungiyar Al-Mushahid masu fashin baki a al'amuran yaƙi da cin hanci da rashawa, ya ce akwai ƙwararren matakai da suke so su ga an ɗauka bayan irin waɗannan rahotannin.
Abin da muke so gani shine mu ga cewa waɗanda suke ɗibi kuɗaɗen nan namu na ƙasa, wato kotu ta tsare su ta yi abin da ya kamata da tsarin kundarin tsarin ƙasa ta rubuta a kan wanda ya ɗebi kuɗi ko hakkin talakawa, shine tsare su kenan,
wato a ɗaure su.
A ɗaure su wannan wato zai zamanto abun kiyayewa da abun gudu. Duk wanda zai shiga aiki gwamnati ya san wato zai dogara da abinda aka yi masa na albashi da kuma allowance da aka yi masa, ba wai ya zo ya ɗibi kuɗin ko hakkin talakawa. Wannan shine
abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan rahotanni za su yi idan har kungiyoyin sun miƙa wa hukumomi masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma masu gudanar da harkar mulki a ƙasa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.